Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
Dukkanin Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 29 ga watan Disamba na shekarar 2022, za mu yi waiwaye ne akan shirinmu na tsaftar jikin mata. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likita da ma'aikaciyar kula da lafiyar mata, sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakilar sashen Hausa Shamsi Hamza Ibrahim ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan kula da tsaftar jikin mata.
Sunana Attahir Babayo Abubakar. To, duba da irin matsalolin da mata suke samu, har ga Allah akwai gurare na jikin mace wanda sukan zama a kukkulle a rufe, kuma rufewan yana haifar musu da canjin yanayin jiki, akan dan samu wari akai-akai. Mace ta zama mai kula da hammatarta, ta zama mai bincikar warin bakinta, saboda maza da yawa suna kuka da irin wannan warin baki, kuma ba su san yanda za su fuskanci matansu don su magance ba. Sannan akan samu wasu mata, kamar yadda irin majalisa ta matasa suka irin tattauna wannan matsalar domin a ga menene mafita, kamar warin farji kamar ce gaban mace. To, yana da kyau ta dinga mata shawara ce su nemi likitoci ko masu maganin gargajiya su ji menene dalilin da yake sa musu warin farji. Na tabbatar idan mace tana warin farji ita da kanta ta sani, to ya kamata wannan babu wani namiji, babu wani mahaluke da zai ce yana jin dadin warin wannan gurin na mace. Babu shi, kowaye shi, ba zai so ba.
Sunana Amina Danjuma. Gaskiya ya kamata kina mace ki kasance mai tsafta, ki kasance kina gyara jikinki, kina gyara al'auranki, saboda abu ne mai muhimmanci. Wasu suna sakaci da wannan part din, ki ga har mace tsabin rashin tsafta, rashin tsarki mai kyau, rashin har idan wani ya zo kusa da ita ko wata ta zo kusa da ita ta dinga jin odor. Gaskiya wannan bai yi ba. A matsayinki na 'yar mace, ya kamata ko da yaushe aka zo kusa da ke, ki kasance cikin kamshi, cikin tsafta. Ko da baki da aure ko in ko kina da aure, mijinki ma zai ƙara kusanci da ke, zai ƙara san ki, zai gane cewa wannan matan fa da ya aura mace ce mai tsafta ba kazama ba.
Sunana Alhaji Aliyu Garzali. Gaskiya na dauki tsaftar mace da matukar muhimmanci, saboda musamman aka ce mace ma mai kusanci da kai ne, wala Allah budurwa ko kuma mataka, saboda kusancin da kake da ita musamman mu'amala ta kwanciya, shi kanshi tsafta idan ya kai tsafta yakan kara ma dankon soyayya da kauna tsakani, kuma yakan kara ma sha'awar ta ma. Amma ka dawo gida mace tana kaimi, sai ka fara sa kai da ita waye namijin, ka fita nema ne ko tana gida ta fita nema ne, ba za ta zauna tana ma sani. Wannan rashin tsafta ni yana da babban matsala ne a guri na, kuma yakan sa in ji bana ra'ayinta. A duk sanda zaka dawo gida ya kamata a ce matarka ko budurwarka duk sanda kazo zaka yi mu'amala da ita, wani natsuwa kake samu, abin da Bature yake kira comfort zone, wuri ne da zaka samu natsuwa. Amma kazo tana tsami ai bai ba. Kuma matan zamani yanzu kyalekyale ne wasu zaka gani, sai kaga an ji abin da ba su ake cewa tsaka tsami. Gashi dai an yi shafa-shafa, an yi kuskurima, amma kana kusanta ta kaji tsami. To ni dai gaskiya ina daraja tsafta a gurin mace, kuma ba zan dauki rashin tsafta ba. Gaskiya wannan ni baya cikin ra'ayina, kuma ba zai yadda da shi ba.
Sunana Asma'u Yusuf. Abin da na fahimta game da tsaftan mata shine mace yana da kyau ta yi wanka so uku a rana daya, kuma shi in mace tana ganin ladanta yana da kyau ta rinka wanka, ta rinka tsafta jikinta, saboda in tana cikin mutane kai ta yi wari. Kamar ni haka, in zan zo in canja always dina, ina wanka at that time da zan canja zan yi wanka, saboda bana so ne kawai lokacin da zan canja in ban yi wanka ba zan gan kamar irin jikina bai yi mun bane, so zan yi wanka kafin in canja wani always din. Akwai ni tsafta kuma bayan wannan. Kyan shine kamar mace da take gidan aure haka, ka gyara gidanta da jikinta, ko da yaushe irin ta rinka kwaliya, saboda kyan shi ya mace yana da kyau ta yi kwaliya, ta yi tsafta, ta yi kyau.
Sunana Kur'a Adamu. To a yanayin mata, fata ko ka sai mata sutura ba za ta iya sa ba, saboda mata suna da damuwa wanda ba sa iya tsafta daidai, sai su kama cewa tunna maza yanzu ba sa nan, wasu ba za su yi tsafta ba. Tsarin jiki wannan kuma ya danganta da mata. Su mata sai zamanto sai ka sai musu kayan kirki, sai su dinga faɗi a'a ai menene ba miji a gaba, wanka menene za a yi, kada zamanto mutum ya yi wanka ta zana ta kallonta, ita kuma ba mijinta ba ne. A'a wannan shi ai ba wai hujja ba ne, ba kawai yanayin zama da matan yadda suke, kowace da yanayin kalan. Ai in ba ta wanka to wani zai iya faɗi ka ni fa tsakani da Allah, rashin tsafta ya yi mata yawa. Inda wani yana da haƙuri wani ba zai iya yin haƙuri ba, ya zama na da ita haka.
Sunana Amina Ibrahim. Tsafta yana da kyau sosai, musamman mu mata yana da kyau muna tsaftace jikinmu, muna tsaftace gidajenmu. Ni a taƙaice ina tsaftace jikina sosai duk lokacin da wanka, kamar yanzu lokacin zafi ya kamata mutum ya ringa yin wanka, in bai samu sau uku ba dai sau biyu a lokaci ɗaya zai rinka yin wanka.
So wasu kuma ba sa iya canja kayansu, kamar a misali sai ki ga mutum ya saka pant kila ko so ɗaya ma a sati ko so biyu, kazalika ma irin breziya mutum sai ka ga ma yayi wata ma yana sanye da shi, ke ya kike
kai. Amma ni gaskiya ina a duk lokacin da zan yi wanka, ko da na yi wankan safe so zan canja pants ina, sannan idan na zo da yamma zan sake yin wanka zan canja pants ina. Faran iya kwanciya da pants ɗin da na saka shi tun safe har ya zo yamma ba, ba zan iya ba. Sannan kuma bra ina koyaushe ina wankewa, duk wankan da zan yi zan wanke, duk inin da nayi da ita zan cire washi gari zan sake in canja bra, ba na makwanciya da ita.
Sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Shamsiya ta sake dawowa tare da ma'aikaciyar kula da lafiyar mata domin ta ƙara yi mana bayani akan mahimmancin kula da tsaftar jikin mace.
Sunana Fatima Musa daga Kano, Al'ansar Nasa Maternity Home. Ita tsafta gurin ƴa mace dai wani abu ne wanda kusan kowa ya san shi, sai dai ba kowa ne iya shi ba, musamman ƴa mace. Bi ma'ana a nan shi ne matsala, kamar misali ke uwa tun daga lokacin da tafi yarinya ya mace zaki ba nuna mata yanda ake tsaftace jiki musamman bangaren fitsari mafita fitsari da kashi misali dai haka ki nuna mata tun kine mata da kanki zaki wanke hannunki kafin ki wanke mata jiki hannunki ya zama wankakke na eh kenan tana tasuwa tana mata duk san zaki taba jikinki ki tabbata kin wanke hannunki gaba da baya tsin zaki wanke gabanki ko bayanki mana bamba fita guda biyu tana girma tana kara girma har lokaci yana daɗa yi abubuwa suna kara fitowa jikinta kamar ga kashin hannunta har kasan hannunta dan wannan gashin ki nuna mata ba a barin sa shi ma aske shi ake yin lokaci da ya dan fito tana cire shi haka ma na gaba to shi wannan barin gashin mafi yawa shi yake sa ake samu matsaloli na cututtuka daga zarar kina tsaya ki nuna mata muhimmancin yin wannan sannan wasu in an wuce nan kuma wata mata ta fara girma kin fara haila to ki gano cewar fa shi kansa jinin haila kazan tashi ta cikinki take fita waje yau wasu idan an baki da wannan kakakin san cewar ba abinda zaki fashi dade a jikinki bane
wani abu da ake yawan samun musamman ma ga mata wasu sukan taso da shi tun daga kananan su sai kiga yarinya ta taso da ta gifta sai ki dinga jin tana wari hakan na wari na tashi to a iya cewa wa'annan ana haifan su da shine ko kuma dai suna samu ne yayin da suke tasowa
gaskiya mafi yawan lokuta samun su ake lokacin da suke tasowa shi nake gaya miki cewa uwa ta nuna wa yarta aske wannan guri ai gashi ne yake attracting din da ci wata kiga ta bar shi yayi togo ya togo sosai bata san cewa ta aske shi ta dan sa turare a lokaci da lokaci lokaci ana gyara gurin maimakon a juwari ai kan shi za a ji yau kuma barin sa da wannan gashin ina kawo wani abu da ake zaki ga kamar wani dan kurare suna fita kanana a wajen duk to wannan gashin yake iksila da zaki bari
kamar sono ya kamata a ce mace tana wanke kirin al'aurar ta musamman ma idan ta fara al'ada ko kuma ta kawo a matsayin balaga da sauransu
ai wanki alara ba shi da ke da iya lokaci ba ba za a ce kai kan kin san lokacin da idan ce a ce kin shiga mu daki kin mutu kin musamman kina iya ai awa biyu uku kin shiga mu daki kin canza abu da zakin sa wata kuma barin gashi a ba so ki je na karki har sanin tsaye da muke yawan yi kin je biki kin je suna kin tsuguna ko ina kin wanki jiki kada ki ba da ishe ki ba duk matsala ce idan ma wanda ne a jikinki tun bar shi ya wuni ai kin kira kan ki cuta so akai akai ake so awa ɗaya biyu uku kin shiga ba ɗakin wanda jikinki ba a son barin gurin nan daga ci ko ya ita kuwa tunda hatta gashin da yake tsuwa a gurin ba a son barin sa
to ina batun irin mata waɗanda suke saka irin kamar a misali za su saka wando irin pint haka nan zaki ga sun saka shi su wuni kila ma su kwana har ma su sake wani kwanan ma da shi shin wanda illa hakan ke haifarwa ne
wannan bai kamata ba to ai akwai wani abu da ake kira yanzu insertion ko wata mace miki da bayar ta san insertion ai insertion shi ne su wannan sai suna ba ku wanke barin kunzugun haila ya gade a jikinki sai wata guri a kan kai barin gashi mara ma'ana to wani mace ba ta rubuwa da wani dan uwa a gurin nan da yake dan fita lokaci lokaci ana kira su ni'ima ce ta amince da sauransu to ina wannan mace ya wannan gashi da yake gabanki to shi ma ina attracted da rashi da shi sai ta shi ya samu gurin zama sai ki a kimiyance a tsaftace ki wanki a kalla awa biyu kina ban daki mun tijin kuma da ba da ruwa kadan ba ruwa mai yawa kuma inda ake mutane ruwa sai ana tsarki ana watsa ruwa a wankewa ake yi ba a watsa ruwa
wani matsala da ake samu shine wasu da dama ba su cika amfani da ruwa ba kila ko a inda suke ba su da ruwa ko kuma wasu ma sun taso ba a nusar da su cewa amfani da ruwa yana da muhimmanci ba ganin kamar a misali a wasu al'adan sai kiga suna amfani da ko tsumma idan sun shiga sun yi fitsari ko kuma makamancin haka wasu ma ba ba sa ma yin tsarkin
gaskiya sa ruwa abun nan ya zama kamar wajibi ya zama dole ki wanke jinki sa ruwa ki ruwan ma ba kaɗan ba ki sa ruwa wanda ya isa sha ruwa idan kina inda babu ruwa kika yi wannan kika yi tsuguna sarki kika share da tsumma in kin je inda yake da ruwa to wanke kar ki manta ki wanke ai da jikinki ne lafiyar kike yau wannan shi zaman ki lafiya gaskiya
wasu za ki gani suna fama da irin warin baki ko kuma warin kasansu idan an kusance su
ki rage ga niki rashin ilimin abin ne ko rashin tasowa da abin ne tun farko ba a nuna mata muhimmancin yin hakan ba ai inda kika san za ki zauna ki wanke fuskar ki sa hoda ki sa jambaki ki kwalliya To wannan kasan ya fasa muhimmanci. Saboda in biki kwalliya ba me yasa an fuskai. Amma kwalliya ke dan biki wanke ta tawon ku ce tsaftace ta ba. To akwai matsala.
To malama Fatima a matsayinki na ma'aikaciyar lafiya wasu irin cututtuka ake samu musamman ma wanda suka shafi wannan al'aura idan har ba a tsaftace shi.
Akwai cututtuka kwarai kuwa. Wanda suke sanadiyyar rashin tsaftacewa hatta infection za ta ga ruwa ina fita a gaban yamace wani mai wari wani mai kaikai su daga fitsari tana kuka da saboda ciwo duk rashin tsaftace take kawo shi da wannan kaikayin da wannan kurajin za ta daina fitowa da za ta ga wani mutum sai za ta fitsari ma sai ce kamar za ta kuka saboda ciwo da yake mata a gurin to kin ga barin gashi ne da suke yi to ai shi gashi a tas din da tun zai kai miki ciki a gaskiya ya zamata mata mu waye mu san cewar kuma ba lalle fa sai kin sa sabulu ba a'a za ki sa ruwa mai dimi ma inda samu lokaci inda ruwa mai dimi ma an fito ki riga tsaki da ruwa mai dimi amma kin ki ya mace
haka
kuma kafin ki taba gunnan duk har ne ke ki ki fara wanke hannu ki sa ruwa ki wanke hannu kafin ki sa hannu ki a wajen ba sai kin sa komai ba ruwan mai dimi ya wadatar kuma ki sa danyo din ki guda biyu a cikin wanko ba wace watsa ruwa ba a'a ki sa din ki guda biyu ki wanko ciki da waje kuma kar ki bar gashi barin gashi na kan nana tawa yana da matsala
haka to ba tare da wani bata lokaci ba malama Fatima a matsayinki na kwararriya kan sha'anin lafiya zamu so ki ba mata shawara dangane da hanyoyin da zasu bi su kula da kansu wasu sukan dora korafin cewa rashin wadata yana sa su ma sukan yi kazanta wannan hujja ce
gaskiya hujja ce amma ba mai karfi ba ba mai karfi ba hujja bi ma'ana ai tun ne iyayen mu da kakarai mu suna tsaftace tsaftace jikin su kuma lafiya lau ciki lafiya lau sai ki tsaftace according to the skill shi a halin ni idan kana da halin siya auduga ki sai auduga sai ki yi miki duk da kai yana ki sai auduga ki yi ita idan ba ki da halin auduga din ma gare ki to ki tabbata din man nan sai sa tsakakken din ma kawai nake faɗa wankakke ki sa gishiri ki wanke kuma ki sanya ki a tsakiyar rana kar ki sa bakar ki bar gashi a wajen ko ya yake idan ban ɗakin ku akwai jama'a da yawa ma'ana gida ne mutane da yawa duk da zaki wanke ban ɗaki ki sa din gishiri da ruwa ki wanke ban ɗakin ki kafin ki shiga idan wata ta da kina idan ba ki da madafa kuma ki tabbata kin sa ruwa isasshe wurin wanke wurin kin ga duk wannan ba abu ne mai wahalalli ba
faduwa a wane duhun dare gun su fantawa mafi adam batu kulha kunnawa a ciki da gaskiya waya hujewa wadatuwa ta zo cibon bayyanwa
nema ilimi suturar sanyawa
yanzu kuma ga wakiliyarmu Shamsiya tare da likita inda zai yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin tsaftar jikin mata.
Sunana Dr. Muhammad Suleiman Adam, sannan ni ma'aikaci na lafiya matakin medical officer tare da General Hospital Birniwa a Jigawa State.
To a dukkan da yake muna batu ne da ya shafi mata kuma batu da ya shafi tsafta a takaice. Ko a bangaren ku na lafiya wanda ƙarin haske zaka yi mana game da tsaftan ƴa mace, muhimmancin tsaftan ƴa mace.
Tsaftar ƴa mace na da matukar muhimmanci saboda ita mace uwa ce, ita ce gida, ita ce al'umma. To tunda mace ita ce gida, kin ga muhalli, tsaftar muhalli duk gaba ɗaya kusan zai tattaru a gindin ƴa mace, kamar abin da ya shafi cikin gida kanshi, ɗakunan kwanciya, tsakar gida da farfajiyar gida da sauransu. To wannan zai taimaka wajen kauda ƙwayoyin cutar da za su taɓa hannu ko su taɓa sutura ko yaran gida gaba ɗaya. Sannan da yake mace ita ce mai lura da gidan da adansa da kwalliyarsa, abin da ya shafi kaman gadaje na kwanciya, sannan kuma da tsakar gida inda za a tsaftace shi, musamman inda ɗan abubuwa da ake kiwo a cikin gida, da tsaftar da ya shafi makewayi na banɗakuna, da cutar da ya shafi kicin, to kin ga wannan duk yawanci zaki ga mata ne ke lura da su.
Haka
akwai cututtukan da mun fi daukan su a makewayi kaman ban dakuna wajen ba haya da tsuguno, to idan ya zama cewa mace na lura da gidanta yanda ya dace, kwayoyin cutan da za su taru akan najasa na fitsari ko ba haya har ya zama sun cutar da dan adam in sun kai ga abinci, to sai ki ga duk sun rabuwa irin waɗannan, duk kuma zai zo ne ta bangaren ƴa mace. Bayan wannan abin da ya shafi tsafta na kitchen inda mata ke sarrafa abinci, za ki ga cewa mafiya yawa kan maza su shiga kitchen, mata su suka shiga kitchen wajen sarrafa abinci. To tsaftar ƴa mace na da muhimmanci a wajen domin cututtukan da muke ɗauka daga abinci, mace ita ta fi sanin yadda za a lura da su. Na farko, kitchen ɗin a ajiye shi lafiya lau, ba wani kwayoyin cuta, ba datti ko ƙazanta. Sannan duk kayan abincin da ya kamata a wanke su za ta wanke su da kyau, wanda ya kamata a rufe su ta rufe su da kyau. Mazubin abinci da aka ci abinci na kwanuka da plates, ta ɗauraya abinta ta ajiye su yanda ya kamata, ba ƙudaje da za su bi, ba kyankyasai ko ɓeraye da sauransu. To duk waɗannan kwayoyin cutan da za su iya haifar da cuta ta wannan gefen, shi ma kin ga an kau da shi.
To dakta, idan muka duba, wasu irin matsalolin rashin tsaftan jiki ke haifarwa ga ƴa mace?
Rashin tsaftar jiki zai haifar da matsaloli ga ƴa mace. Na farko, ƴa mace da ke an santa da kwalliya, zai zama cewa tsaftata da kwanciyar hankali da nutsuwa da ake samu da ita, zai zama cewa ta samu nakasa. Saboda haka, in abu ne da za a yi sha'awanta ko a sota a cikin al'umma, za ki ga cewa na farko dai gaskiya za a riƙa ƙyamarta. To idan muka dawo ɓangaren ƙwayoyin cuta kuma, shi ne wanda ya zama cewa bai da tsafta ta jiki, musamman mace, ya zama cewa yana yawan haɗa zufa ko gumi na jiki, ko kuma ya zama sassan gashin jiki, ko faratu na jiki, ko fata ta jiki, haka ya zama cewa an bar su da gumi da ƙura ko dauɗa, sai zama ƙwayoyin cuta sun yaɗu. Ƙwayoyin cutan kuma zai iya yiwuwa su taɓa lafiyar fata ne, ko wanda za su tsatsafo su shiga cikin fata, sannan ya zama har sun kai ga shiga cikin wasu sassa na jijiyoyin jiki, har su shiga jikin jini, ya zama cewa sun cutar da jikin ɗan adam. Idan abu ne da ya shafi al'aura, sai ya zama cewa kuma har sun iya kawo damuwar da har haihuwar mace, sai ya zama ta taɓu saboda rashin tsafta, domin ƙwayoyin cuta sun ci jikinta yanda sun shiga sassa ko kafafu na al'aura, musamman ya zama tsaftar jiki da ƙaranci. In ya zama ta samo nasaba da musamman jini da yake bin mace, ko jini na haihuwa, ko jini na al'ada, da sauran dai abubuwa makamantan waɗannan.
A baya ga wannan, akwai irin waɗanda suke zama a irin karkara ko kuma a ƙauye, hakan nan za ka gani ba su cika amfani da audigan nan ba, da ake kiran pad ɗin nan, da in an yi amfani da shi za a yadda shi. To suke amfani da irin tsummokara, shin hakan yana haifar da matsala wanda har yakan jawo cututtuka da kuma warin gaban mace?
Wannan ma zai iya kawowa tabbas, amma yawancin shawarwarin da muke ba iyaye da ƴan uwa na karkara shine abin da ya shafi tsaftar jiki da al'ada a wajen ƴa mace. Ba za ta iya sayan audigar mata ba, to ya zama cewa tana amfani da wani irin tsumma na musamman. Shi tsumman nan ba kawai ana mishi kallon wani tarkacen tsumma na gefe bane, a'a, wani zani ne ko yadi mai tsafta da take tsaftace abinta, ake wanki shi da ɗauraya da ruwa mai kyau, sannan akan dan sa shi a rana ya sha rana, bayan ya bushe ƙwayoyin cuta ba su hau kansa ba, sannan wannan zafin ranan ya kashe duk wani abu da ke ciki, sannan an zo ajiye shi, ba a ajiye shi da danshi sai lokacin da wata-wata amfanin shi ya zo. Don mace ta zama tana lura da irin wannan, ko ba ta da arzikin sayan audigar mata, za ki gan Allah da ta zama mai kunzugu mai kyau, mai tsafta da iyaye da kakanni da aka sani, kuma ba kwayoyin cuta haka da za su shige ta.
Haka baya ga wannan ma, akwai wasu gurare da mace ya kamata a ce ta tsaftace shi, kamar yadda na faɗa tun farko, kamar irin su baki da kuma irin waɗansu sassa inda gashi yake fitowa da sauransu, ta ya za a yi a gyara ne?
Wannan yadda za a gyara su shine su ma lallai a lura da su. Koyarwar da aka yi mana, musamman irin ta addini, da ake cewa kar ya zama kwana 40 sassan da ya kamata a ce an aske gashi na gaba haka, da ɓangaren su hammata da farata, to ire-iren waɗannan wuraren yana da kyau a bi wannan koyarwa ta addini da ya ɗora mu a kansu. An yanke farce lokacin da ya kamata, gashin gaba, gashin hammata, an rage su a lokacin da ya kamata. To in aka yi wannan, insha Allah sai ki samu ba zai tara dauɗa ba, ba zai tara ƙwayoyin cuta ba, ba zai tara ƙananan ƙwayoyin cuta ba kamar ƙwarƙwata da sauransu, sai zaman Allah da duk wannan cututtukan an kau daga su.
To amma rashin hakan yakan haifar da cututtuka ne shi ma? Don wasu sukan ce za su je su wanke ba tare da ma sun aske ba, wasu suka ce in suka aske yana kawo musu ba su jin dadin jikinsu da sauransu.
Eh, ya danganta askin ne ake dubawa a ga yaya ake yi. Duk wanda yace in yi askin baya jin dadi, sai dai in bai iya askin yanda ya kamata ba, domin mu abin da muka sani shine duk abin da ya zama addini ne ya dora mu akai na tsafta, to sai dai in mu ne bamu gane hikimar ba da lafiyar da ke ciki. Ko da baka jin dadin jikinka kokari zaka yi sai ka saba, sannan ka yi yanda ba za ka cutu ba. Akwai wanda in ya aske ne da abin aski mai kaifi kamar reza zai samu damuwa, amma yawanci rezar ita kanta kala kala ce. Akwai wani samfurin reza da in bai karbi jikinka ba, wata samfurin reza za ta karbi jikinka. Sannan in reza na cutar da mutum gaba ɗaya, kowace ma iri ya yi amfani da ita, akwai mai na shafawa ko sabulai na musamman da za a yi amfani da su wajen rage gashin gaba haka da sauran sassa na jiki. So ya danganta, sai mutum ya gane menene in yi amfani da shi ba zai cutar da ni ba, kuma za a rage wannan sassan gashin da suke wurare da dama, domin gaskiya sukan tara kwayoyin cuta su cutar da jikin dan adam.
Haka to a likita, daga ƙarshe wata shawara zaka ba wa mata musamman ma ganin cewa lafiyar su shine kan gaba, kuma idan in har ba su yin tsaftan jikin su za su samu cututtuka? A asibiti akan yi korafi cewa mata sukan zo musamman masu ciki za su zo ka ji su duk bayan da suke ga kazanta da abubuwa da dai makamanta haka, wanda ma har yakan kai wani lokaci ma'aikata sukan kyare su da sauransu.
Na'am, to shawara dai ita ce gaskiya, ko da a lokaci na ciki mace ta dauka cewa ba kawai lokacin da zai zama ba ta da ciki bane kawai za ta yi kwalliya, ko lokacin da ya zama tana da juna ko a cikin jego, so ake mace a kowane lokaci ta zama mai lura da tsaftar jikinta, ya zama cewa yawan wanka, sa sabulai da shafa mai mai kyau, da wanke sutura, da wanke tufafi, da kuma wanke sauran wurare na sassan muhalli, duk zai taimaka mata yanda ba za ta dibi kwayoyin cuta ba. Wannan yana da matuƙar mahimmanci.
Faduwa a wane duhun dare gun su fantawa bafi adam bato kula.
Yanzu kuma ga wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamarmu.
Yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zauri namu. Malama Aisha, barka da zuwa.
Barka ka dai. Assalamu alaikum wa sarari.
Malama Aisha, yau muke da shi ne a cikin zauren?
Ta, yau muna da lemun zogale. Kin san zogale yana da amfani kala-kala.
Haka aka ce na gida daɗi goma ba?
Akwai abubuwa da yawa ake yi da shi, ba wai dambu ba ko kwaɗon zogale a yi shi kaɗai shi kaɗai. A'a, akwai lemu wanda yana da amfani sosai a jiki. Yana gyara fata, yana ƙara kuma lafiya.
To, masha Allah. To, kamar za a yi gabatar da shi wannan kunu? Kin ce kamar kunu ne na sha, kamar
lemu?
Lemu ko? To,
wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake buƙata kafin a sarrafa shi. Akwai zogalen shi kanshi, akwai kuma kokumba, wato gurji da Hausa suke faɗa, sannan akwai madara, akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano. Da farko dai, uwar gida, za ki nemi zogalen ki ɗanye mai tsafta. An fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano, da kuma dukkin san abu dai aka ce mishi ɗanye ne, to zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita.
Abin amfaninsa ma yana ciki sosai.
Ya fi ma wannan, ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalenta. Ke zuba abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To, bayan kin neme shi kin wanke, sai ki nemi kokumba ɗin naki shi ma ki wanke, ki yayyanka shi ƙanana. Ki yayyanka shi ƙanana, sai ki haɗa cikin abin markaɗe, ki markaɗa shi ya niƙu sosai ya laushi. Sai ki samu mazubi, wato abin tata mai ɗan laushi haka, ko rariya, ko abin da kike tatan koko mai tsafta, ki dan tace shi. sai ki zuba madara, amma madaran an fi son ta ruwa. In kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa, ki zuba sai ki zuba zuma. Kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne. To an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala, ya dan baka sha'awan sha. To sai bayan nan sai ki saka zuma dinki, sannan ki sa flavor din, wato abin dandano, ki jijjuya sai ki sa shi a fridge. In kika sa a fridge ko kuma ki samu kankara, in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha. To ma uwa gida, wannan hadi yana kara lafiya da gyara fata, kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida. Kuma bayan an ci abinci ne an fi son shi, a bayan an ci abinci sai ya kara, a irin yadda ake Bature ke cewa sweet after meal.
Kuma sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Julie Lazarus Gresham, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.